إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله. Bayan kai kuwa ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayau muna yammacin Lahadi 17 ga watan Rabi'ul Awwal a shekara ta 1448 hijiran manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 30 ga watan 8 a shekara ta 2026 miladiya. A wannan masallaci ne albarka, wannan majalisi ne alkhairi, majalisin da kamar yadda ɗan uwana, abokin karatuna, abokin gwagwarmaya Dr. Hamid ya gabatar, majalisi ne mai tarihi, wanda ɗaya daga cikin malamanmu wanda muke alfahari da su kuma iyayenmu, Sheikh Muhammad Nasir Yahya wani, Allah ya ƙara masa lafiya, ya assasa. Sannan kuma aminansa marjayi al-muqassir al-mihrir Sheikh Jabir Mahmud Adam ya karantar a wannan majalisi, kuma majalisin da ya yi zarata gwanaye na al-Qur'ani, sannan kuma fitattu wajen sanin ilimin zamani bayan ilimin addini. Allah madaukakin sarki ya saka wa waɗannan malamai namu da alkhairi, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, daga cikinsu Allah ya karɓa musu ayyukansu na alkhairi, kurakuransu da mu da su baki ɗaya Allah ya yafe mana. Allah kuma ya sanya mahaɗarmu ita ce Jannatul Firdaus. To, kamar yadda aka sani kuma sanarwa ta gabata, munasabar da ta sa za mu yi wannan lecture shi ne ƙaruwar aure da wasu daga cikin ‘yan uwanmu, abokanmu, matasanmu wanda muke alfahari da su, makarantar Alƙur'ani, sannan kuma masanin shari'a ta zamani, wato Malam Abdulmalik. Allah madaukakin sarki ya azurta shi da samun ƙaruwa ta aure da shi da ɗan uwansa. Wannan shi ne munasabar da ta jawo za mu gudanar da wannan lacca. Kafin in fara lacca, ne musu addu'a irin wacce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai wa sahabbai idan sun samu ƙaruwar aure. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah ya muku albarka da ku da iyalanku. Allah ya haɗa tsakaninku da alkhairi. Allah ya ba da zuri'a tayyiba. Allah ya sanya wannan aure ya zamo taimakekeniya ga junanku zuwa ga bautar Allah, kuma zuwa ga shiga aljanna. A tare da mu akwai dattijanmu, malaminmu, Malam Khalil, wanda kamar yadda Malam Hamid ya faɗa, Allah ya kaddara mun zauna tare da juna kusan shekara 22 da suka wuce baya a wajen karatu a ƙasar Sudan, gabatar da digirinmu na farko. To, da haka Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi, kuma ya ƙara mana danƙon zumunci. Kamar yadda aka ji, matashiyar lakcar shi ne tarbiyya a musulunci. Ita kalmar tarbiyya Bahaushe ya aro ta ne daga yaren Larabci, kuma tana daga cikin kalmomin da Allah ya musu tagomashi, suna da sauƙin faɗa a kan harshe. Shi ya sa ba su yi wa Bahaushe wahalar faɗa ba, ballantana ya lalata su. Domin sau da dama idan Bahaushe ya aro kalma daga wani yare, idan kalmar tana da wahalar faɗa, to yakan sauƙaƙa ta, ko da zai lalata ta yadda za ta yi masa sauƙin faɗa a kan harshe. Amma ita kalmar tarbiyya, Allah ya mata wannan tagomashi ɗin, ta yadda tana da sauƙin faɗa, da haka ba ta gamu da ƙalubale a wajen Malam Bahaushe ba. Kalmar tarbiyya asali an samo ta ne daga Ar-Rabbu. Ar-Rabbu shi ne mai ba da tarbiyya, ko ka ce Al-Murabbi shine mai bada tarbiya wanda shi kuma ya samu asali ne daga ar-rabb rabbu kuma suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalina malikin ku mai tarbiyar ku da iyayenku na farko haka yace ya ayyuhan nasu ulu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa da abun so wanda shine aljanna malamai suka ce asalin mai tarbiya shine Allah domin ita tarbiya shine habaka abu barin kasa shi kambaba shi yaukaka shi da kuma kai shi gaba daga raba yarbu raban wa rabwatan an gane ko ubangiji madaukakin sarki yace wa taral arda khashi'a fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat zaka ga kasa amriya ne to sai a jingina ka zuwa ga rabbu din akan ce ribbiyu ribbi nisbatun ila rabb ma'ana mai tarbiya mai hali na Allah abin nufi ne yin abinda Allah yake da kuma barin abinda Allah ya hana kamar yadda kuma akan ce rabbani shi ma nisbatun ne ila rabb wanda dukkanin wannan siyaki na nisba guda biyu qur'ani ya zo da su wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ko qutila ma'ahu ribbiyuna kathir yo da dama annabin da qatala yayyaki ko qutila aka kashe shi ma'ahu a tare da shi ribbiyun masu tarbiya kathiruna da yawa wadanda shi annabin ya tarbiyance su barbadan irin tarbiyyar da shi ma Allah ya dora shi kuma yace ya dora mutane a kai wa haka ne Allah subhanahu wataala ya sake cewa ma kana li bashari ayyuti yallahu alkitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniina kaga rabbani wancan kuma ribbi dukkanin su nisba ce ila rabb to malamai suka ce shi wanda zai bada tarbiya ya kamata ne ya zama shi ma a karan kansa mai tarbiya domin ka'ida da kamala da Allah yake so annabawa su zama masu tarbiya sai ya fara ba su tarbiya ya ba su tsaro ya ba su kulawa ya tsare su daga dukkanin wani aibi da nakasu da koma baya dan su zama su ma masu bayar da tarbiya wacce za a samu irin yadda mai tarbiya yake kasancewa to haka wanda yake wa tarbiyar zai kasance da ka'idar da take cewa idza kana rabbul baiti bil dufi dariban fashimatu ahli al baiti kulluhum murakkas idan mai gida ya zama mai kida da kalangu to yaran gida za su tashi suna rabbul aksu bil aksi tamam haka nan idan mutum ya zama bai da tarbiya mai kyau to fa dukkanin abin da zai yi wa tarbiya to bai sani irin tabi'arsa zai dauka to shi yasa tun a karan farko duk mutumin da zai bada tarbiya to shi ma a karan kansa yana buƙatar ya zama mai tarbiya to sai dai akwai abin da yake faruwa na kaddara wanda take riga fata bisa ga tasiri na Ubangiji subhanahu wataala wanda ya tare dukkanin wani tasiri idan Allah ya kaddara wa mutum siya da tafewa da asara daga ta kowa duk yadda zaka so ka kasantar da abu in Allah ya so abin ya kasance yadda kake so to abin zai kasance da son Allah sannan sai naka san amma duk yadda zaka so abu ya kasance idan Allah bai so wannan abin ya kasance lokacin da mahaifiyarsa ta kamu da nakudar sa a dokar daji ne ba gida gaba ba gida baya wai sai Allah ya tura mala'ikan mutuwa yace je ka ka dauko min ran waccan matar duk da tana cikin nakuda tana neman taimako amma je ka dauko rayuwarta bayan ta haifi dan wai aka ce wai ka dada ƙarya in ji haushi ko
adalada
wai mala'ikan mutuwa yace Allah bai taba aikin sa dauko rai ya ji tausayi ba sai akan wannan matar to wai da mala'ikan mutuwa ya je ya dauki ran uwarsa a jiri bayan ta haife shi a daji to sai shi wai mala'ikan mutuwa shi ya ci gaba da kula da samiri a wani kaulin aka ce mala'ika jibrilu wai shi yaje ya raine shi amma kuma duk da haka a ƙarshe Samiri ya zama tantirin lalatacce wanda shi ya sunnanta bautar dan maraki a cikin Bani Isra'ila me yasa haka tare da mala'ika ne ya raine shi mala'ikun nan da Allah yake musu kirari na la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun so sai suka ce abin da yasa haka saboda Samiri cincin talatala Allah ya rubuta masa tsaya dan haka tarbiyar mala'ika ba za ta canja wannan kaddarar da Allah ya rubuta masa ba shine ma sawi yake kawo baitin waka yake idil mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal faqad taaba marbaba wa khaba muhammadi fa musa alladhi rabbahu jibril kafirun wa musa alladhi rabbahu fir'aun mursal yace wai shi fa mutum idan Allah ya yanka masa kaza kaddara sai ya fije ko yace doga shi Musa da Jibril ya raina ya zama kafiri amma Musa da Fir'aun kuma ya raina shi kuma ya zama manzo saboda kaddara ta riga fata dan annabi Musa alaihi salam shi kan da nassin Qur'ani waye uban goyensa Fir'aun qala alam rabbika fina walida ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من الضالين ذاك فرعون ابنغوين النبي موسى يا تي شن بان رينه ك كانا يابو انن جدن با بك زونا شيكرو ارو ارو انن غبن با شيني كما كاي كاي ابن دا كاي نا يارنتا ابان تو باين كا جيرما كما شيني ك كافرشي منا ك بتلشي منا تو على ايتها waccan kisa ta Samiri kamar yadda na gaya muku kisa ce Isra'iliya malamai suna da ma'akhiz a cikin ta da yawa na farko ba ta da wani sanadi cewa hakan ya faru nabi kiran Samiri da Musa wanda wasu daga cikin malamai suna da inkari akan haka cewa ba sunansa Musa ba Qur'ani Samiri Samiri yake kiransa duk da Samiri ba suna bane nisba ce sun ce dangantaka ce zuwa ga wani gari da ake kira da Samira ko Samira'a da haka shi din Samiri dan wannan garin ne to ala ayyati hal dai mu sani akan kaida zai iya yiwa mutun ya zama mai tarbiya kuma ya iya abin da yake iyawa wajen ya bada tarbiya amma idan Allah bai yarda ba kuma tarbiya ba za ta yi ba shi yasa zamu ga cikin mutanen kwarai akwai wadanda sun yi tarbiya amma ba a samu tarbiya ba an fandare musu ba laifin su bane kaddara ce ta riga fata Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam shine farkon ulul azmi min ar-rusul ta fuskar tarihi amma dan sa ya fantare masa ba gazawan Nuhu bace ta fuskar bada tarbiya ta sa dan sa ya fantare masa kaddara Allah ce Annabi Nuhu da Annabi Lut manyan annabawa ne Allah da kansa ya musu kirari da cewa min ibadina salihain suna daga cikin bayinmu guda biyu nagartattu annabi nuhu kam Allah madaukakin sarki yace zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakuran nuhu shakur ne tare da Allah yana cewa wa qalilun min ibadiy ash-shakur shakur a cikin bayina ba su da yawa amma tare da haka nuhu yana ciki nuhu nagartarsa ta kai hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yace yayi koyi da nuhu da ire-irensa sune ulul azmi min ar-rusul fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul amma tare da haka Nuhu yayi tarbiya tarbiyar bace tasiri ba saboda kaddara Allah abin da yasa na kawo mana wannan shine duk yadda zaka yi kokarin bawa dan adam tarbiya kar ka dauka kai din da iyawarka da isarka ka isa ka tarbiyantar da shi baka isa ba ka rinka hadawa da wa Allah ka rinka hadawa da Allah cewa ya taimaka maka ya shiga cikin lamarin ya sa maka hannu ya iya maka abin da ba za ka iya ba abinda zaka iya ma ya daka tallafa maka shi yasa zamu ga bayin Allah na kwarai da Allah subhanahu wataala yake yaban su yana gaya mana tare da suna kokari wajen bada tarbiya kuma suna roƙon Allah ya shigo cikin lamarin wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya ba mu labari na ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul kai haddashi kansa ma da annabi zai ba da labarin tarihinsa da asalin sa da abin da ya zama sila har ya zama abin da ya zama cikamakin annabawa limamin manzali fiyayyen na farko da na ƙarshe sai yace ana da'awatu abi ibrahim ni farkon asalin abin da yasa na zama abin da na zama addu'ar kakana ce ibrahim lokacin da annabi ibrahim da dansa isma'il suka gama gina ka'aba sun yi wa maka addu'a kuma sun yi addu'ar Allah ya fitar da wani zakakurin da daga cikin tsatsan su ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم wannan addu'ar ta annabi ibrahim ita ce tai tana so har ta fada kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abin da ya tsara ashe kenan kaga addu'a tana da tasiri a wajen me a wajen tarbiya kar mu manta da wannan to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ba mu labarin annabi isa alaihi salam shi kansa annabi isa ya zama abin da ya zama ne sakamakon addu'ar kakarsa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari hadisin abu huraira yace duk wani jariri da ka sani a duniya in aka haife shi shedan yana zuwa farkon haihuwarsa ya zungure shi sai fashe da kuka ya challara ihu wannan ihun da kake jin jarirai suna yi in an haife su a addinance abin da yake jawo wannan ihun dukan shedan ne amma a likitance wannan ihun yana da tasiri ta fuskar lafiya likitoci suna cewa idan yaro aka haife shi bai yi wannan kukan ba kwakwalwarsa tana samun matsala anan babu cin karo tsakanin abin da addini ya faɗa da abin da binciken likitanci ya tabbatar shi addini yana faɗar dalilin kukan me yake jawo kukan shine shedan ne yake zuwa ya daki mutum saboda tsabar kiyayya da shedan yake wa dan adam kana jariri ma da ka zo duniya baya kyale ka sai ya zo ya kada ma duka to su kuma likitoci suna magana ne akan abin da kukan yake haifarwa na tasiri ta fuskar lafiya ina fata an gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace jariri ɗaya ne abi ne jariri biyu ne a duniya shedan bai iya dukan su ba me ya ja addu'a ce ta ja lokacin da za a haifi waɗannan jariran guda biyu da shedan ya zo sai Allah ya turo mala'ika jibrilu sai ya kore shi da haka bai iya dukan waɗannan jariran guda biyu ba jariri na farko ita ce nana maryamu mahaifiyar annabi isa jariri na biyu shine ɗanta isa ita ma lokacin da za ta haifa sai annabi ya ce kun san me isa Allah bai bari shedan ya dake su ba addu'ar matar imran ita ce mahaifiyar maryamu da ta ce wa inni u'izuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani rajim Allah ina nema wa wannan ya tsari da ita da zuri'ar da za ta haifa daga sharrin shedan wannan zai nuna maka ashe kenan tarbiya ana fara ta ne tun ba a haifi da ba ta wace hanya daga cikin hanyoyin da fuskar addu'a Allah ya baka da na gari to ita kuma addu'a kamar yadda muka sani in an yi ta sai an yi aiki addu'a kadai ba ta tasiri sai an hada ta da me aiki ba wai sai an yi izawa da iza kafa da ta lokacin da kake addu'ar Allah ya baka da na gari to kuma akwai hanyoyin da shari'a ta ce ka wajen samun da na gari na farko din kai kanka ka kwatanta nagartar an gane ko domin ana gadan halaye daga iyaye ko shakka babu ko tawawa ko kishiyar haka da haka idan kai kokari ka koyi ɗabi'u na gari bayan wanda Allah ya halicce ka da su to ana sa ran ƴaƴanka za su ne za su gaji wannan irin ɗabi'un tattare da kai ɗabi'a iri biyu ce kamar yadda malaman tarbiyya suka faɗa akwai ɗabi'ar da Allah yake halitta ɗan adam da ita akwai kuma wacce ɗan adam yake koya akwai ɗabi'ar da ake halitta ka da ita akwai wacce kake koya za a halicce ka da haƙuri gwargwadon naka kuma idan ka rinka karanta ayoyi ko kana jin malamai suna wa'azi akan haƙuri suna jawo ayoyi da hadisai da ladan masu haƙuri wannan kuma sai ya ƙara maka haƙuri akan wanda kake da shi sai ka ƙara koyon wani haƙuri za a halicce ka ya zamo kana da tsoro amma idan malamai suna faɗar falalar jarumtaka da ladan jarumai da yadda ake koyon jarumta to sai ka ƙara jarumta ko sai ka koyi jarumta sai zama ka daina ɗabi'a irin ta tsoro to haka kowace ɗabi'a da ka sani a duniya iri biyu ce akwai fitriya akwai iktisabiya wacce aka halicce ka da ita da kuma wacce za ka koya Wanda haka da farko mutumin da yake so ya bada tarbiya dole ne ya san kayawan tabi'u kuma ya kokari ya koye su ta hanyar karantar su a addinance da jin falalolin su wanda wannan zai harzuko shi wajen ya ji sha'awa da kwadai ne ya koye su sannan abu na biyu da yake bada ta na gari shine nema masa uwa ta gari domin ta yana gadar abubuwa da yawa daga mahaifiyarsa kamar yadda yake gada daga me mahaifinsa shi yasa a wani hadisi duk da hadisin yana da badili ba'ifi ne amma yana da badili sahihi hadisin da yake cewa takayyaru li nuqifikum fa innal irqa dassasun takayyaru li nuqifikum ku zabawa maniyin ku wajen zama inda za a kyankashe muku shi labi lafiya sai ce fa innal irqa domin shi jini da sasun yana naso jini yana naso idan mutum ya samu mace ba ta garba shi gashi na gari ya zuba mata mani a mahaifarsa a mahaifarta to za ta kyankashe masa kwai amma fa ya sani wannan zai tsotso masa wata tsiya daga jikin ita wannan matar da ba ta da alkai shi yasa a wani hadisin har ila yau shi ma bai inganta ba amma dai malamai suna kawo shi a babin tarbiyya iyaku wa kadara addiman a hirɗinku da furen juji sai sahabbai suka ce ya rasulullahi wa mal kadara'u addiman menene furen juji ai ka san ba wai yana cewa furen juji ko ma'ana kuri abu ne mai kyau amma kuma sai a rashin sa ya fito a tsakiyar bola ga koshi ga kwanan yunwa ya za ka yi da shi wai baƙin cikin menene tsamiyar kan kabari baƙin cikin masu kunu ko ga ta dai ana so a amfani da ita amma ba ta kita kuwa ba za ta tafi ba to haka fure in ya fito a tsakiyar juji to sai sahabbai suka ce da annabi menene faran juji sai ya ce al-mar'atul hasana bi manbati su kyakkyawan mace amma a gurɓataccen gida wannan faran juji ce a hirɗinku da shi to waɗannan hadisan duk malaman hadisi sun ce ba su inganta ba tare da cewa ma'anarsu mai kyau ce amma jingina su ga annabi bai inganta ba to bisa ga ka'ida da amana ta ilimi ba za ka jingina wa annabi ba to amma akwai hadisi badilin na farkon ingantacce manzo Allah ya ce takayyaru li nuqfikum alhajaz as-saliha ku zaba wa dugon maniyin ku da za ku haifi ƴaƴa da shi maƙyanƙasa ta gari me maƙyanƙasa ta gari anan ana nufin mace to shi yasa a hadisin da duk malaman hadisi sun fitar hadisin Abu Huraira Bukhari Muslim da duk ashabul kutubi as-sitti sun rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana auren mace dan ɗayan abu guda hudu ba caye ku auri mace dan ɗaya abu guda hudu ba caye ana yi labari ne duk mutumin da kaga ya aure dole ne ɗayan hudun nan ne ya dauke shi ko ya samu ɗaya a cikin hudun ko ya samu biyu a cikin hudun ko ya samu uku a cikin hudun mace mai addini za ta yi arziki mana idan matarka ta zama mutuniyar kirki ce wanda hakan bai hana kuma ta zama kyakkyawa ba domin ana samun kyau ciki kyau waje ma'a ka saita shi umma da matsayin rayuwar addinin zai rinka taka masa burki ba za a yi tsagawa ba to idan mace ta zama mace mai addini mai tarbiya to ana sa ran in Allah ya yarda ƴaƴan da za ta haifa za su zama kamar ta saboda me saboda makarantar farko da yaro yake fara karatu a cikinta ita ce wa uwa ce take fara koya wa yaro kalmomin da zai fara faɗa a duniya daga wajen ta yake fara shi shi yasa idan tana yawan zikiri zai tashi da zikiri in tana ashar zai tashi yana ashar in mutuniyar kirki ce ana sa ran zai zama haka in aka sine ma haka dan Allah ya bamu kaida yace wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbihi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida lallai gona ta gari ita take ba da kyakkyawan yabanya da izinin Allah amma gurɓatacciyar gona to kar kai tsammanin za ta ba da kyakkyawan yabanya to dan ya ga halin talakawa in ya ba da aiki ya ga ƴan kwangila suka gudanar da aikin yayi kyau ko ba kyau Umar yana yin haka kuma in zai fita kamar yadda malaman tarihi suka faɗa yakan canja kamanninsa yadda ba za a gane shi ba zai iya shigowa cikin mutane da daddare ya hira ba su gane Umar ba ne mai rawani irin na buzaye ruwa mu zuba wa nonan nan kafin gari ya waye kada amirul mu'minina ya gamu to sai ita kuma karaman murya ta budurwa sai take cewa ya umma ya baba in amirul mu'minina baya ganin mu ai ubangijin amirul mu'minina yana ganin mu da Umar yaji wannan maganar dama a al'adar sa in yaga ana ba daidai ba baya nuna kansa kawai sai gane wajen shikenan sai ya tafi sa in gari ya waye sai ya turo jami'an tsaro sai su zo su yi sabe ko su zo su yi kame sai a kwashe duk wanda yake wajen sai a kai su jiya da daddare misalin lokaci kaza gab da asuba na wuce ta gidanku na ji kaza kaza da kaza ta hira me yake faruwa waye ya faɗi maganar farko waye kuma ya faɗi ta biyu sai dattijuwar ta ce ni ce nace a kawo ruwa a ƙara wa nono dan kar gari ya waye ka ganmu mana ma'aikatanka masu bincike su zo su gani ita kuma wannan yarinyar sai ta ce ka ra'ayi domin in kai baka ganin mu ai Allah yana ganin mu sai Umar ya ce an yi to sai ta ce ba a yi ba wa'azin da yarinyar nan ta yi mun na ɗauka ba a yi ba sai Umar ya kalli yarinyar ya ce to Allah ya miki albarka ya ce ba dan na tsufa ba da aurarki zan ya ce to amma ina roƙon alfarma ga ɗaya daga cikin ƴaƴana Ubaidullahi a aura masa wannan yarinyar sai uwar ta ce mun yadda za mu aura masa to kun san wannan uwar ita ta haifi Umar ibn Abdulaziz mana kaga uwa ta gari tana haifar me ɗana gari wanda Umar ibn Abdulaziz ba sahabi bane tabi'i ne amma malaman tarihi suna kwatanta shi da sahabbai ta fuskar mulki na adalci Imam Suyuti a cikin littafin Tarihul Khulafa da ya kawo halifofi na musulunci guda 30 da ya kawo Abubakar na farko Umar na biyu Uthman na uku Ali na hudu na biyar din sai ya ce Umar ibn Abdulaziz ya kwatanta shi ya jingina shi ta fuskar adalci da nagarta zuwa ga khulafa'ur rashidi Umar ibn Abdulaziz ana fadar nagartarsa da tarbiyyarsa da gudun duniyarsa wanda malamai suka ce lokacin da zai mutu yayi dogon zamani yana shugabanci a matsayinsa na shugaban ƙasa na musulunci ya ɗau tsawon lokaci amma da ya zo zai mutu kuma Allah ya masa arzikin ƴaƴa Umar ibn Abdulaziz yana da ƴaƴa da yawa amma da ya zo zai mutu da aka je aka duba inda yake ajiye kuɗi sai aka ga babu komai domin shi daman lokacin da ya zo gwamnati ya zo da wani policy policinsa shi ne shi baya karɓar albashi a ƙarshen wata shi kullum yake karɓar albashinsa ƙa'idarsa shi ne idan ya fita aiki ya je ya yi aiki in an tashi sai a bashi albashin ranar ba zai karɓi albashin gobe ba ya ce domin gobe ta Allah ce in ban zo ba da me zan ci ku fita a gaban Allah da kuɗinku da na karɓa da haka shi haka yake yi to lokacin da ya zo zai mutu ga ƴaƴa da yawa kuma ba yi da komai to shine wasu daga cikin ma'aikatansa suke gaya masa ranka ya dade akwai matsala fa ga ƴaƴa da yawa za ka mutu kuma gashi baka da komai sai ya karanto ayat suratul anfal inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba huwa yatawalla salihin Allah shi ne majibincin al'amari na wanda ya saukar da littafi kuma shi yake jibintar lamarin bayi na kwarai yace idan ƴaƴa na mutanen kirki ne wallahi Allah ba zai basu sulakanta ba ba sai na tara musu kuɗi ba idan ko mutanen banza ne babu hujjar da zan tara musu kuɗi na zalunci ni in je in amsa tambaya su kuma suna sharholiyarsu sadaka wannan shine Umar ibn Abdulaziz ta yaya aka same shi sakamakon waccan uwa ta gari sadaka wannan yake nuna maka tasirin uwa ta gari wajen samun tarbiya da kuma ƴaƴa na gari to sannan akwai abubuwa da musulunci ya koyar waɗanda idan aka kula da su tarbiya za ta zama ingantacciya kuma za a samu ƴaƴa na gari daga ciki akwai abin da manzo Allah ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Abbas cikin sahih al-Bukhari annabi ya ce inda a ce ɗayanku in ya zo saduwa da iyali zai yi addu'a ya ce bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana to da idan aka yi saduwar in Allah ya kaddara aka samu ɗa ko ciki a wannan saduwar to duk shaytanu Allah zai ba wa ɗan tsaro da kariya daga gare su ba za su iya cutar da shi ba sai dai cutarwa ta zahiri amma cutarwa ta batini ba za su iya ba cutarwa na su taba aqidarsa su taba imanin sa ba za su iya ba amma sheidani zai iya taba jikinsa ya dan ji ciwo anan ya dan yi rashin lafiya a can amma ya taba jigon wanda shine aqida da zuciya sheidan ba zai iya ba haka malamai suka fassara to kaga wannan ma matakai ne na tarbiyya da samun dana gari gabanin haka akwai addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda matarsa Ummu Salama ta faɗa duk lokacin da annabi yayi aure ko ya sai sabon abin hawa yakan dafa kan matar in aure ne in abin hawa ne sai ya dafa tuzan abin hawa mana daidai gadda wuyansa sai ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai ya Allah ina roƙon alherin wannan mata da alherin da ka hadice ta da shi ina neman tsarin ka daga sharrin wannan mata da sharrin da ka hadice ta da shi wasu malamai suka ce shi ma namijin matar za ta iya masa wannan suka ce domin me domin duk dan adam Allah ya hadice shi da abu guda biyu ne da sharri da alheri kamar yadda manzo Allah ya faɗa hadisin Abdullah ibn Mas'ud yace dukkan dan adam yana da karini karini shine cheɗani wanda shi yake sa shi ya kangare ya fandare sai sahabbai suka ce kai ma kana da karini sai ya ce ina da shi amma nawa Allah ya taimake ni akan sa ya musulunta la ya amruni illa bi khair baya umarta ta ni sai da alheri to duk da arwaya ba a rawaito matan annabi suna dafa nasa goshin su ma su yi masa addu'a ba malamai suka ce domin shi annabi tsarkakakke ne ciki da waje kamar yadda hasani ya faɗa kulitta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad kulitta kama ta sha an halice ka ba ka da wata matsala kamar sai yadda kake so Allah ya yi ka to shi yasa shi annabi matansa ba a samu suna dafa goshinsa su yi masa ba amma kai taka matar tunda kai ba annabi bane tana da damar ta dafa naka goshin kai ma ta yi maka addu'a Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jabaltahu alayhi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma jabaltahu alayhi suka ce saboda dan adam namiji ko mace yana da ɗayan biyo alkhairi ko sharri ana neman alkhairin sa ana neman tsari daga sharrin sa ubangiji ya ce wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah yayi rantsuwa da rai da wanda ya halicci rai ma sawaha a madadin man sawaha ma fi maqami man da wanda ya daidaita rai wanda shine Allah allazi khalaqa fa sawwa da haka yace fa alhamaha fujuraha duk wata rai Allah ya kimsa mata fajircinta wata tawaha kuma ya kimsa mata takawanta yana daga cikin matakan tarbiyya ya dan uwa masu alkhairi shine abubuwan da ita mace za ta rinka yi gurgurdan yadda mijinta zai dora ta akai a matsayin sa na shugaba na yin ibada akan lokaci na kula da addini na ilimi na yin dukkanin waɗansu abu masu kyau da kuma barin waɗansu abu wanda suke marasa kyau kamar yadda mun san wannan umarni ne na Allah wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ko anfusakum wa ahlikum nara musa'idu akan iyalanmu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi su mata suna da rauni shi yasa aka sanya maza su zama jagorori akan su to yana daga cikin jagoranci shine ka dora ta akan abubuwa na addini abubuwa da za ta rinka yi na kurakurai saboda rauni na matantaka ka rinka gyara mata ta hanyar da ta dace to wannan zai sa ta saba da abubuwa na alkhairi wanda da ta saba da waɗannan to ƴaƴanta su ka zo su ma akai za su tashi sannan yana daga cikin wani sirri na tarbiyya idan kai ma'aurati ne to lokacin da ka auri matarka ta farko ka dage kaga duk abin da kake so mace ta yi maka wannan ta nemi maka duk abin da baka so mace ta yi maka to wannan kattarin kai maka ma'ana ka dage ka tarbiyyanci matarka ta fari in matarka ta fari ta dau saiti to duk matan ka na baya za su dau saiti amma idan namiji ya kuskure matarsa ta farko ba ta dau saiti ba to gida ya lalace duk matan da za su biyo bayan ta tarbiyyar ta za su dauka to irin wannan design pattern tsarin shi ake dauka akan da na farko danka na fari duk abin da zaka yi naka hana idan ka bacci naka dage ka koyo dukkanin wata kimiya da fasaha tarbiyya ka gwada ta akan sa to haka ake yi idan danka na fari ya dau saiti to in Allah ya yarda ƴan uwansa ma akan wannan saitin za su doro ku lura da kyau za ku ga macen farko ita take tarbiyyar matan da suka biyo bayan ta ko dai tarbiyya ta garko kuma tarbiyya mara kyau da na farko shi yake tarbiyyar ƴaƴan da suka biyo bayan sa ko na garko mara kyau a mafi yawan lokaci zaka ga hatta sunan da dana da na farko yake ga yawa ubansa kannan sa da shi suke tashi kuma idan danka na farko ya zamo ya dauki saitin tarbiya to aikin ka ne ya ragu wasu abubuwan baka da haufi shi zai koyawa kannan sa to amma akwai da yawa daga cikin iyaye masu sakacin tarbiya sai ai maka haihuwa ta farko kai kai aure na farko ma baka saita matan ba ka jira har kai na biyu to ka sani lugudan wuta kake dorawa kanka da tarwatsewa ka haifi da na farko baka saita shi akan abin da kake so ba to ka sani ka warga zakanta saboda a dabi'ar da Allah ya halicci dan adam a farkon al'amari dan adam yake da kokari amma yana gaba ne kokarin sa yana me raguwa lokacin da kai auren fari to lokacin ka fi kokari amma lokacin da kaje aure na biyu kokarin ka raguwa yake karfin ka ma raguwa yake to lokacin da karfin ka yake raguwa a lokacin duk yadda kake so a yi daidai fa ba za a yi ba shi yasa ku lura da kyau a tarbiyar iyaye a gidajen da ake da ƴaƴa masu yawa za ku ga ƴaƴan farko sun fi shan wahalar iyaye iyayenmu na da wanda su kamar yadda yanzu ina tahowa wajen karatun nan ina sauraron karatun Malam Ibrahim Kalil Allah ya saka masa da alkhairi yana faɗar wasu abubuwa na ɗabi'un Bahaushe yace Bahaushe yana da ilimi da yawa akan jingina wa Bahaushe jahili yace Bahaushe ba jahili bane amma bai da karatu amma yana da ilimi saboda tsarin malaman da aiki suka koyar ba ne ba karatu bai ce duk wani abu da zaka ga Bahaushe ya gina akai ko dai hadisi ne ba'idi ko sahihi ko kuma wata hikima wacce take mai kyau ko wata tajrubar rayuwa wacce aka gwada aka ga tayi aiki to iyayenmu a da wannan duk abin da muke faɗa a ilmance sun aiwatar da shi a aikace ba tare da sun san ina nasu sai ka ba musamman ta fuskar tarbiyya zaka ga iyaye suna matsawa matar farko dawa da dan farko dan su gina tarbiyyar gidansu zaka ga matar farko a tarbiyyar da ta fi tsoron miji kuma ta fi girmama shi kuma ta fi kaza to duk matan da suka biyo bayanta su kuma ba daga wajen mijin suke dauka umarni ba daga wajen wa daga wajenta saboda a al'adar Bahaushe ma asali idan aka kawo kishiya wajen uwar gida ake kaita kishiya a uwar gida ita take nuna mata me miji yake so me miji baya so wata magana za ta yi wa miji kai uwar gida ita take kai ma amarya a da ɗakin mijinta a tarbiya irin ta dauri tarbiya irin ta da wanda duk waɗannan abubuwa an ka koma binciken ilimi za ka samu an samo su ne a ayyukan annabi da sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa cikin matan da annabi ya rabu da su akwai matar da bintul jawniya iyayen jiji ma'ana uwayen jiji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa na gidan sun suka kore ta daga gidan kamar yadda malamai suke faɗa alqadi iyal ya faɗi wannan Hafiz ibn Hajar a cikin fatul bari ya faɗi wannan lokacin da aka kawo ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallama mace ce wacce wasu malamai suka ce annabi bai taba auren mace mai kanta ba ta fi kowa kyau to daman ita mace idan kaga hankalinta ya tashi in za a yi mata kishiya ɗayan biyu ne za a auro wacce ta fi ta kyau ko wacce ta fi ta kuɗi to irin kishi da waɗannan akwai tashin to ita wannan matar da aka kawo ta matan annabi so suka karɓe ta bisa ga al'ada irin ta da kuma wacce ta dace da addini suka shirya ta suka kintsa ta to amma sai suka yi mata kisisi na irin ta mata sai suka ce mata aiku akwai wata kalma da mai gidan yake so a gaya masa ita in kika faɗe ta zai dada son ki sai suka nakkana mata suka ce da ya shigo daki ki ce a'udhu billahi minka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa daki an kawo amarya sai ta faɗi wannan kalma to shi kuma a duniya babu kalmar da zaka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da shi ka tayar masa da hankali kamar ka gaya masa wannan kalma domin kalma ce da ake gawa iblis da ka tana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalma sai ya ce to lalle ku kin nemi tsari da wanda Allah ya saki ilhiqi bi ahliki tafi gidan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki ta mahalli shahidi shine kun ga matan farko su suka dora ta akan wannan abin da kai malamai sun faɗi maganganu da dama akan dalilin da yasa suka dora ta akan haka ko ma dai menene kishi ba laifi bane ko ba ƙarya bane in dai bai wuce gona da iri ba mace ta yi duk abin da za ta yi ta samu ƴanci a wajen mijinta ko kuma ta ɗari ƴar uwarta wannan ba laifi bane ba akwai malaman da suke ganin cewa ummahatul mu'minin daman ba ma'sumai bane dan sun yi kuskure anan Allah ya yafe musu amin dan haka wannan yana daga cikin wannan sannan kamar tarbiyyar da na farko kamar yadda muke fara da yawan da na farko a kasar Hausa duk mutumin da ya shekara 40 ko shine da na farko a gidansu kuma babansa yayi masa tarbiyya irin ta da zai ce maka shi ya dauka lokacin da babansa yake masa tarbiyya baya san sa in duka ne kai ake wa in aikin gona ne kai ake sawa in aike ne kai ne in a ci abin dadi ne a hana ka a gidanku kai ne in diddare ne a ce fita ka je ka yo kaza ana ruwa je ka yo kaza kai ne za ku ga ƴaƴan baya baya su sukan zama kamar jikoki ma a wajen iyaye inda tije ya girma ya haifi ƴaƴa kanana to mai da su yake jikokin sa dan lokacin zafin ya kare ya riga ya huce to kuma za ku ga duk ɗan da aka yi masa irin waccan tarbiyya ta da tarbiyyar ta a horar da shi a nuna kamar ba a san sa dan ya zama mutum to wannan tarbiyyar ita ce take zamowa sirrin hasken sa a rayuwa sirrin hasken sa a rayuwa Bahaushe yana da wasu kalmomi na karin magana na tarbiyya wanda to ka lalata shi bakin da bane ka nuna masa kamar ba ka san sa a'a tarbiyya ce dan ya san gogayyar rayuwa an gane ko to shi yasa zaka ga a irin wannan tsari na tarbiyya ta malam Bahaushe dan fari ba a komai da shi ba a magana da shi magana sama sama ake yi gaisuwa sama sama kar a saka masa fuska ma ya lalace ya sangarce dan fari ba a kiran sunan sa saboda nauyi irin na dan fari kuma dan a koya masa jin nauyi na wanda ya kamata a ji nauyi wani lokaci Bahaushe yakan ce iyaye su kan ce abin da yasa ba a faɗa sunan dan fari galibi zaka samu sunan dan fari sunan iyaye ake sawa ko uban miji ko uban mata to kuma da nauyi ka kira sunan baban matarka ko ita ta kira sunan baban mijinta wani lokaci har ƴaƴa na ukun fari da na ɗaya da na biyu da na uku duk ana musu irin wannan tarbiyyar na tashi a gidanmu na ga kakanni na ba sa kiran sunayen ƴaƴan su ukun fari akwai wani lokaci ba zan manta ba mun ana mun wasan jika da kaka har kuɗi na sa wa kakanni na dace in kuka faɗi sunan ɗanku na ɗaya da na biyu da na uku zan ba ku kuɗi suka ce wallahi ba za mu ci wannan kuɗin ba so irin wannan tarbiyya ce mai kyau ita kuma wannan tsarin na tarbiyya ta samo ne daga tsarin tarbiyyar da Allah ya yi wa annabawansa abinda Allah ya fi so cikin halittarsa su ne annabawansa amma su suka fi shan wahalar Allah don su saitu azalla ya bamu wannan ka'ida yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal wadanda Allah ya fi jigatawa da bala'i don su samu tarbiyya su ne annabawa sannan gwargwadon nagartarka gwargwadon yadda Allah yake matsa kai wahalar da kai dan ka samu gogayyar rayuwa mun ga dai lokacin da mala'ika jibril zai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin farko me yayi masa matse shi yayi shin matsewar rashin girmamawa ce girmamawa ce tarbiyantarwa ce dan a dora shi ya fuskanci kalubalen annabta kalubalen rayuwa ya saba da dukkan wata wahala wanda mala'ika bai tsorata shi ba kana tsammanin dan adam zai tsorata shi dan adam ba zai taba tsorata shi ba mala'ika jibril ya matsa manzo Allah sau uku amma manzo Allah bai canja kalmar sa ta gaskiya ba cewa ma ana bi kare to kana tsammanin duk wani kalubale da manzo Allah zai gamu da shi ga mutanen makka ko mutanen da'ifa zai sa ya canja magana ba zai taba canja magana ba wannan shine sirri wannan shine sirri to sannan yana daga cikin tsarin tarbiyya yanda malaman tarbiyya suke faɗa ana kasa tarbiyya yaro gida uku shi mutum ana ɗaukar sa a tsari na tarbiyya yana cika kammalallen mutum a lokacin da ya zama ɗan shekara 21 ba wai muna magana balaga da nauyin shari'a ya hau kanka ba a'a ita balaga tana farawa daga shekara 15 ne in ta fuskar shekaru ne wata mata kan iya zuwa ƙasa da haka amma tare da haka akwai koyo na wasu abubuwa da rashin gogewa amma in dai zaka gina dan adam akan tsari na tarbiyya na ilimi wanda bincike ya tabbatar to idan dan adam ya kai shekara 21 bisa ga tsarin tarbiyyar da ta dora shi akai wanda binciken ilimi ya tabbatar to ana tsammanin a wannan lokacin duk wani matsayi da ka sani na duniya zai iya rike maka dan shekara 21 ya gama zama cikakken mutum in dai an yi masa kyakkyawar tarbiyya in ya zama shugaban kasar duk duniya zai yi abin da ya kamata in ya rike in ya zama mai da yafi kowa kuɗi a duniya zai yi abin da ya kamata in ya zama mufti na duk duniya ta fuskar ilimi in dai an masa abin da ya kamata na tarbiya a wannan shekarun zai yi abin da ya kamata to sai malamai suka ce shekarun nan 21 77 ce sau uku kasa sake bakon farko la'ibuhu sab'an ana wasa da yaro lokacin da yake dan shekara tun haihuwarsa har ya kai shekara 7 a wannan lokacin suka ce dabi'ar buri ce da shi masu hikima suna cewa wai dan adam akwai wasu dabi'u da Allah ya karkasa a cikin dabbobi to dan adam yana da irin wannan dabi'un a mataki mataki na rayuwa dabi'ar farko da dan adam yake fara dabi'antuwa da ita ita ce dabi'ar buri me tace dabi'ar buri suka ce barna da aka yaro da yana karami ba abin da yake so sai barna ya hada wancan da wancan ya kifar da wancan ya zubar da wancan so a wannan lokacin akwai irin tarbiyyar da ake so kai masa kar kai masa tarbiyya wacce ta wuce ta tasa kar dan yana da dabi'a barna kai kuma ka dauki dabi'a bugu da duka da kaza da hantara a'a duk da haka jansa a jiki ake yi kuma a wannan lokaci ta fuskar abin da yafi komai bukata a jikinsa shine kayan zaki shi yasa zamu ga da an yi haihuwa annabi yana tauna dabino ya zuba wa yaron a baki malamai sun ce ba sai dabino ba in ba dabino ka bashi abin zaki saboda jariri yana bukatar glucose da yawa a jikinsa saboda motsin da yake yi kai kawon da yake yi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin yana yawan ba wa yara alawa kai ma uba in danka yana jariri yana yaro ka rinka yawan yi masa guzurin alawa akwai hikima kana gina jikinsa kuma kana dada jansa yana shakuwa da kai wanda wannan shakuwar tana da tasiri in kai tsawon rai a rayuwar ku can ta gaba idan ka tsufa wannan tarbiyyar da kai masa ta yarinta ita ce za ta dawo ya maimaita maka ita shi yasa ko a addu'a Allah ya ce da ƴaƴa su ce wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira ka ce Allah ya ji kan iyayenka irin tarbiyyar da suka yi maka kana yaro to ta tarbiyya suka yi maka kana yaro daga ciki akwai ja a jiki da yawa za ka ga dattawan da sun girma suna buƙatar a kasance tare da su amma ƴaƴansu ba sa iya zuwa kusa da su saboda me saboda wancan matsalar da aka samu ta tarbiyya lokacin yaro yana karami baka ja shi a jiki ba shi yasa aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana daukar yara kanana yazo har masallaci da su suna kuka yana sallah da su yayi ruku'u da su yayi sujada sai yazo sujada ya aje su a gefe amma ko tsayuwar sallah annabi zai cafe yaro yake rike a hannu malamai suka ce wannan duk ana koya maka shakuwa da yaro karami yana da tasiri shi yasa wata rana wani mutum Aqra ibn al-Habis mutumin kauye ne yazo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yau annabi sallama da annabi sai fito sai annabi ya fito da al-Hasan a rike a jikinsa da ya ganshi shi mutumin kauye ne bai da karan magana sai bata rai sai ce ku mutanen birni kun fiye son yaya ni ina da irin waɗannan yaran tara a wata ruwaya 7 ban taba dauka ɗaya daga ciki ba sai annabi ya amsa masa da irin yaransa sai ce to me zan maka idan Allah ya cire tausayi daga zuciyarka man la yarham la yurham duk uban da bai wa ƴaƴansa irin wannan tarbiyya ba to in yayi tsawon rai zai buƙaci su tausaya masa ba za su tausaya masa ba dan bai ja su a jiki ba saba da shi ba wannan yana da tasiri daka la'ibu sab'an a wannan shekaru 7 din zai maka abun duka zai maka abun kaza zai maka abun kaza amma malamai sun ce dukan yaro a wannan lokacin laifi ne a musulunce cikin wanda suka faɗi wannan Sheikh Muhammad Nasiru Din al-Albani a cikin littafin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna da yazo hadisin dukan yaro in da yi sallah ba a shekara 10 sai yace wannan yana nuna a kasa da shekara 10 ba a dukan yaro yace mafi girman laifin da zaka yi wa Allah bayan shirka shine barin sallah to amma ko barin sallah danka yayi a kasa da shekara 7 annabi bai cika da kishi ba sai ya kai shekara nawa 10 to dan ya baran maka da garin kunu sai kuma ka da kishi sallah ma ba a cika da kishi ba abin da ya kamata shine kai ka san kana da yaro karami ka rika garin kuninka kamar yadda in ka san kana da akuya ka baza mata garin kunu in ka ci ta ci banza ta barar da banza kuma kada ke ta kada ki kanka kada ki kudinka dan irin yara irin wannan in kada ke su asali suka ce dukan baya isar da sakon da ake so yaro dan shekara 10 kin zo kin tuma masa a dan shekara dan wata 5 ko dan wata 6 ko dan shekara 2 ko dan shekara 3 ya miki wani ta'adi kin dage kin tuma masa dindu shi bai san ma akan me kike masa dindin ba an jima sakewa zai to abinda dan shi ake so ai dukan dukan ba zai maganin sa ba kuma kace sai ka zo ka dake shi kuma dukan yafi maka ciwo ka dake shi ka raunata shi kuma kai zaka dauke shi kai shi asibiti kuma ka zo kana nadama ana bada labari wani uba zai ya gina sabon gida zai tare an zo an shimfida kafin kawai sai yaron sa dan karami dan shekara 3 ko 4 sai ya zo da reza ya cicce ta labulan gidan ya cicce ta kafin din gidan da zuciya ta dauke shi sai ya kama hannun yaron sai ya daure shi da igiya sai ya tafi ya bashi ashe daurin nan da ya masa ya daure masa wata jijiya ne jini jini baya gudana sai bayan awa 1 2 sai ya zo ya kwance shi yana kwance hannun yaron sai hannu ya kumbura da aka je asibiti karshe sai da aka yanke hannun yaron abin tausayi bayan an yanke wa yaron hannu shi ya biya amma yaron sai ya zo yana ce masa baba kamayen mun da hannuna zan gyara maka kafin ka kamayen mun da hannuna zan biya ka kafin ka kaga wannan in baka ce ya zalunce shi ba bai kyauta masa ba yanzu ya aje wani tarihi duk inda yaron nan ya kai ya kawo abinda za a gaya masa wanda shi ma ya sani shine baban ka ne ya ja maka yankewa hannu saboda ka iyaye masu albarka su iya mu'amala da yara kanana danka yana fahimta cewa kai mugu ne in baka yi handling din sa a wannan lokacin ba to daga nan sai a shiga bakwai ta biyu a gurguje ana nuna min lokaci yayi bakwai ta biyu suka ce yaro yana da dabi'a ta son wasa waccan ta ta'adi wannan to amma tare da haka ya kai marhalar da za a yi masa ladabi ma'ana koya masa eh da a'a daidai da abin da ba daidai ba shine malaman tarbiya suka ce adibhu sab'an challa ibhu sab'an karin kaiwon wasa da shi dan cafe shi a sama kana sauke shi dan bashi alawa kana masa dan gadan dokin wuya da sauransu amma nan adibhu sab'an anan ne in yayi ba daidai ba za ka zara ido anan ya san zara ido amma a can ka zara ido sai fashe maka da dariya sai dauka kawai wani abu kake yace zai kama gemun kama ba irin wannan lokaci shine ake kama hannun yaro a taho da shi masallaci in yarinya ce karama duk lokacin da uwarta za ta yi sallah ita ma ta yi mata alwala a danyi mata karamin hijabi a sai mata yar karamar buta a mata yar karamar dadduma tana wasa tana sallar amma dai a haka in yaro ne karami a zo da shi masallaci da an yi raka'a daya in ya tuna dokin karasa ya fita a guje ya tafi duk ba matsala bane a ci gaba da haka idan ya saba wannan yana shiga tarbiyar sa sallar ba za ta yi masa nauyi ba lokacin da za ta zama wajibi a kansa to sannan a irin wannan lokacin ne malamai suka ce in yayi laifi ana iya masa bulala amma bulalan bai ka'ida kar ta wuce bulala 7 in ta yi tsamari zuwa bulala 10 banda dukan fuska banda ashar domin in ka ne masa wannan shi ma yana koya zaka ji shi ma yana wa ƴaƴanka kannansa irin abin da kake masa in kai masa ashar akan kaninsa zai rama in ka ne masa duka na rashin hankali na rashin sanin ya kamata zai rama akan kaninsa to da haka irin wannan lokaci abin da ya kamata a kula da shi kenan lokacin da yaro ya kai shekara 14 ya shiga shekara 7 karshe daga 14 har 21 to wannan lokacin ne suka ce sahibu sab'an ya zama abokinka ba abin da zai raba ku da shi in ya kai lokacin da yake iya tuka mota ko zai iya tuka mota to ya zama direban ka in kana zuwa kasuwa a rinka zuwa da shi in yana zuwa makaranta in ya dawo a kai shi wajen wata sana'a ya rinka koyo kar a sake shi a titi domin a wannan lokacin shedan ne abokinsa in kai baka ja shi a jiki ba ka saba da shi ka rinka hira da shi ka rinka zuwa wajen tarurruka dan ka rinka koya masa kamar taron daurin aure janaiza murna taya murna ko wasu abubuwa makamantan haka za ku ga wannan shine shekarun da mutum yake ce da su adolescent su ne shekarun da suka fi kowane shekara hadari a tarbiya a su ne ake shaye-shaye a su ne yaro a wannan lokacin bajinta da kwalliya ita tafi birge shi yana da dabi'un dawisu na san ado yana da dabi'un agwagwa na takama to duk irin waɗannan ɗabi'un a wannan lokacin sai ka ja shi a jiki kana koya masa yadda za su idan ba ka sakin jiki da shi kana hira da shi to zai rinka koya maka sirrinsa in kuma yana koya maka sirrinsa to babban aibi ne a tarbiya ya zama ɗanka yana koya maka ne sirri shi yasa za ku ga iyayenmu na da idan yaro ya kai irin wannan lokacin aboki suke mai da shi sannan abokan ƴaƴansu kai abokan ƴaƴan ƴaƴan kuma abokan su ne ba na kai kokari ka samo wa ƴaƴanka abokai ki samu wa ƴaƴanki kawaye in kika bari su suka yi abokai ko suka yi kawaye to za su yi irin wanda suke sha'awa ne ba waɗanda suka kamata ba amma lokacin da ƴaƴanka suke abokantaka da ƴaƴan abokinka to kai da mun kuna haduwa da abokin kuna tattaunawa matsalar wani da matsalar wani wanda ta wannan hanyar ne ma har ake kokarin a hada yara auratayya kace je ka nemi ƴar wani ko je ka nemi ƴar wance in ma zai je zancan ka bashi kudin toshi ko riga kun gama maganar da iyayen yarinyar to waɗannan duk dabaru ne na iyayen da waɗanda kuma dabaru ne wanda suke na addini wanda suke mana suke maganin matsalolin me gurbatar tarbiya yanzu mu koma mu ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbansa kun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbansa wanda ba sa rabuwa tare da shi Umar Uthman ne Abubakar Umar Uthman musamman Abubakar da Umar domin su ne waɗanda suke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskar shekaru za ku ga kowace fadi tashi tare suke to haka za ku ga ƴaƴayensu sa'annin juna tare suka taso ƴaƴan sayyidina Abubakar na wannan shekarun da ƴaƴan sayyidina Umar na wannan shekarun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ƴaƴansa sun yi tsawon rai na wannan shekarun za ku ga tare suke tashi shi yasa idan aka zo tabakar ƴaƴan sahabbai za ku ga abokan juna ne komai tare ake yi in kuma ka tafi saman iyayen zaka tarar su ma tare ake faɗi tashin komai da komai Abdullahi dan Umar yake cewa sau da dama na shaji annabi sai ce da kantu ana wa Abubakar wa Umar karantu ana wa Abubakar wa Umar da ka za ku ga rayuwar iyayenmu a da ta fuskar tarbiya kwatan kwacin irin rayuwar annabi ne da sahabbansa za ka ga a da a ƙasar Hausa uba sai ya auri ƴar abokinsa aboki ya auri ƴar abokinsa irin wannan ne ya tabbata rayuwar annabi da sahabbansa annabi ya auri ƴaƴan Abubakar da Umar Aisha da Hamsa to haka aka samu auratayya i juna saboda wannan yana hada dankon zumunci yana maganin matsalolin tarbiya amma yanzu idan danka ya fandare ya shiga wata mummuna hanya baka ma san waye abokinsa ba baka san waye uban abokin ba in aka yi rashin sa'a garin ka je ka samu abokin dan ya taya ka ku kamo bakin zaran sai ce kai waɗansa shari dan bai ma taɓa ganin ka ba bai san ka ba amma a idan za ku ga irin wannan matsalolin na tarbiya ba a samu su sakamakon irin waɗannan abubuwa haka ya yan kwa masu albarka hakika tarbiya kamar yadda na bude mana da shi tun a farko aiki ne mai matukar muhimmanci aiki ne wanda ya fi komai wahala kuma idan aka dace ya fi komai riba kai wa ɗanka tarbiya ya fi ka mutu ka bar masa komai na duniya Umar ibn Abdul Aziz da na gaya mana tarihinsa a baya da yadda ya tarbiyar ƴaƴansa yake ya saci kuɗin gwamnati dan ya bar ƴaƴansa cikin wadata dan gudun shi kar ya je fuskanci kalubale a wajen Allah kuma yace in ƴaƴaye nagari ne Allah ne zai kula masa da su malaman tarihi suna cewa halifan da ya biyo bayansa shi da ya ji tsoron talauci yayi ma kuduwar sata kowa daga cikin ƴaƴansa in ka ji kuɗin da ya bar musu amma suka ce wani sha'anin Allah duk ƴaƴan nan sai da suka talauce suka tsiyace suka koma abin da za su ciya gagare su amma ƴaƴan Umar ibn Abdul Aziz da ya mutu bai bar musu komai ba sai tarbiya sai da suka koma suna kyauta da irin abin da waɗancan ƴaƴan suka gada ba tare da sun ji komai ba ma'ana idan kai wa ɗanka tarbiya to ko ka bar shi ba ko sisin kwabo ka bar masa mafi girman arziki amma matukar ba kai wa ɗanka tarbiya ba duk kuɗin da zaka mutu ka bar masa abinda kake gudu shine kare wahalar rayuwa kare tsiya wallahi sun kulla tsakaninsa da tsiya da ka tarbiya ta gari ita ce arziki rashin tarbiya ta gari shine sirrin tsiya a rayuwar duniya Allah madaukakin sarki ya ba mu tarbiya ta gari kuma ba a dena tarbiya har abad duniya tunda tarbiyar nan ibada ce ibada kuma ba a dena ta har a mutu da ka ko kai kullun idan kana so ka zama cikakke ka ƙara cika akan cika kullun ka rinƙe wa kanka hisabi shekarar da ta wuce ina da kyawawan ɗabi'u kaza da kaza da kaza ina da munanan ɗabi'u kaza da kaza da kaza domin kowane ɗan adam ya fi kowa sanin kansa da kansa duk abin da wani zai zo ya ce kana da shi kai ka fi kowa kanka sanin kanka ma'ana ka fi kowa sanin kanka in an ce kana da shi ka baka da shi kai ka sani in an ce baka da shi kuma kana da shi kai ka sani to abinda zaka rinƙe wa kanka dan ka ciyar da kanka gaba shine riwa kanka da kanka hisabi dan ka rinƙa gyara gobanka tafi yau ɗinka kyau jibanka tafi gobanka kyau to haka ake so mutun ya kasance me yin wannan a rayuwa to shine yake ci riba rayuwa kuma shine wanda yake kaiwa ga gaci to sannan yara kullun a rinka sanya musu hope a rayuwa zakai wa danka fada ba laifi bane zakai wa danka hannunka mai sanda zakai fushi da shi zaka nuna masa in yayi ba daidai ba wanda dukkanin wannan idan muka koma rayuwar sahabbai da akwai shi a rubuce sahabi wani da wani sun samu sabani da mahaifinsa yayi masa fada ko ma sai da annabi ya shiga tsakani ya raba ko kaza wannan duk zai iya faruwa to amma tare da haka ka sani kullun danka sai kana jin sa a jika kana nuna masa ga abin da ya kamata yaro baya wuce ai masa fada mutakar yana da iyaye duk lokacin da ka rasa wanda zai maka fada kai asara ba karama asara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayya auren da Nana Fatima bai daina mata tarbiya ba yakan je gidanta babu zato babu tsammani ba ta sani ba tsakar dare ma yakan je gida domin wata rana ya je gidan ya tarar da ita da mijinta Aliyu suna bacci ya tashi su ya zauna a tsakiyar su yace ku tashi ku yi sallah bayan ya fita ya sake dawowa ya tarar ba su tashi ba yace me yasa ba ku tashi ba sayyidina Ali yace ai wanda ya ruko da ranka a wanda kai Allah madaukakin sarki shine ya ruko da rawukan murawukan mu suna hannunsa bai dawo mana da su ba sai manzo Allah ya juya yana karanta fadin Allah wa kanal insanu aksara shay'in jadala dadaka wanda yake nuna ashe har ka aurar da kaka ba za ka daina bibiyar ta ba a zamanance dabarar da ake wa ƴaƴa dan a cigaba da kula da tarbiyar su waɗanda aka yi wa aure ko namiji ko mace kai musu ziyarar bazata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya sanar da Nana Fatima cewa zan zo amma in ya sanar da ita to ai ba so ake kenan a je a ga tayi ba daidai ba a gyara mata iyayen zamani a yanzu ba su fiye kulawa da irin wannan tarbiyar ba da an aurar da yarinya ana ganin ta zama mutuniyar kanta ko da yaro yayi aure ya zama mutumin kansa kun san a tarbiyar Bahaushe da idan aka yi masa auren farko ba a barin sa ya je zauna a gida daban me ya sirrin da yasa Bahaushe yake aje ɗansa a gidansa har auren fari har haihuwar fari ta biyu ta uku sannan daga baya a baka dama ka yanke fili kai gidanka ko ka fitar da kofar ka daban saboda a ci gaba da sa maka ido har yanzu ba a yadda ka zama cikakken mutum ba wannan yana daga cikin tsarurruka na tarbiyya masu kyau na addini kuma na al'ada amma yanzu duk mun rabu da su yanzu galibi iyayen zamani in kaga za su je musamman iyaye mata za su je gidajen ƴaƴansu mata to galibi sai dai a je a kai wani tsaigumi ko a je a karɓo wani abin duniya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan je ne dan ya ga ya yanayin gidan yake me ya faru wata rana ya je da rana tsaka gidan Nana Fatima wanda al'adar Larabawa kullun da rana mai gida yana gidansa suna da al'adar yin baccin rana kailula wanda annabi yake kilu fa inna shaytana la yaqil ko rinka baccin kailula shaytan baya baccin kailula to wata rana annabi ya je da rana tsaka gidan Nana Fatima sai ya tarar Aliyu baya nan wanda kuma ya tabbatar da cewa jin namijin da ka tarar baya nan a wannan lokacin to akwai wani abu ko dai yayin tafiya ko kuma matar ta bata masa rai yayi mata yaji ya tafi da annabi ya je ga Aliyu baya nan sai ya tambaye ta ina mijin naki ko ina dan uwan naki sai ta ce ai sabani muka samu sai ya fushi ya fita sai annabi ya ce aje a nemo shi da aka taho masallaci sai aka zo aka tarar ya kwanta a cikin kasa yana baccin rana aka zo aka gaya wa annabi gashi can a cikin masallaci ya kwanta a kasa yana bacci sai annabi ya zo ya tashi shi ya ce kum ya abatura sannan annabi ya dauke shi ya mai da shi gida to iyayen zamani yana daga cikin abin da suka bari auratayya take dagule wa samari irin waɗannan tarbiyoyin na bayan aure yaya iyalinka suke ka rinka tambayar ɗanka me ya faru me ake ciki kana bibiya ba wai tunda yanzu ba daga rungunka yake ci ba a'a yaje abin da ya ga dama ba haka bane ba sannan uwa idan ta zo gidan ƴarta ta duba makwanci yake ya kicin yake ya ban ɗaki yake domin da nan ake gane mace mai tsafta ko mace da ba ta da tsafta wannan dai da ire-iren su inda zamu kiyaye kuma uwa uba mu koma mu karanta addinin mu mu karanta rayuwar annabi da sahabbai karatu wayayyen karatu ba karatu ta'abbudan ba a'a karatu wanda dan a dauki izina to insha Allah abubuwa da yawa za su zo mana cikin sauki kuma Allah subhanahu wataala cikin wata hikima da ya mana mu mutanen Najeriya ta arewa Hausa Fulani da Kanuri za ka samu da yawan abin da muke aiwatarwa abubuwa ne wanda asali an kwafo su ne daga addini to amma sai dai a ƙarshe ƙarshen zamaninmu na yanzu wannan koyarwar da tarbiyyar ta addini ta dauri ta iyaye ita muke ta sakulewa shi yasa al'amuran mu suke dada dagulewa gaba muke yi amma al'amuran mu suna dada tarwatsewa to da a ce zamu yi waiwaye adan tafiya mu koma baya mu dauko tarbiyyar iyayen mu duk da muna ganin kamar basu waye ba a tunanin mu na ɗan zamani ai su a zamanin su ba internet a zamanin su ba kaza to amma wallahi a cikin tsarin su na zamantakewa tsarin su na tarbiyya tsarin su na iyali wallahi a cikin sa gyaruwar al'amuran mu suke abu karami kadan wanda zan cike mana da shi na karshe zamantakewa kadai na malam Bahaushe security ne babba idan aka yi aure a gidan Hausawa ko yadda gidajen Hausawa suke da zaka ga ga kaka ga da ga jika ga kanin uba ga kanin uwa duk a gida daya duk wadatarka in ka tashi zaka yi aure sai ka fara zama a wannan gidan gandun to a ƙarshe zaka samu wannan wata dabara ce ta security ta tsare kai da kai idan ka koma tarihin gidajen Hausawa irin waɗannan ko a ƙauyukan da har yanzu zamani bai shige su ya gurɓata musu zamantakewa ba zaka samu irin waɗannan gidajen ko kofofin tsaure masu kyau ba su da shi zaka shigo ka tarar gida yana da kofa ta kai uku ko huɗu ka shiga ta nan ka fita ta can to hikimar Allah irin waɗannan gidajen barawo bai sai shiga ba domin idan ka shiga da an yi ma ihu wanda zai tuna cewa fa an kawo hari gidansu zai tuna gidan fa akwai babansa ne ko akwai ɗansa ko akwai kaza kuma duk manoma ne ko a ɗakinsa ko ba wata adda akwai fatanya ka isa ka shiga irin wannan gidan ka fita lafiya ba ma yanzu za ka ga mutum sai ya ƙato tan gida shi kaɗai da shi da matarsa ɓarawo sai ya hauro maka gidan ba ta aka yi ci gaban zamani laifi ba ne ba su ma a wancan tsarin gidajen suna da faɗi akwai ɓangare-ɓangare a ciki amma dai ana tare da me da juna sannan in kai tafiya a irin wancan tsarin ba ka da buƙatar sai an kawo maka wanda zai jure maka mata daman a cikin me a cikin gida take cikin dangi kila daman ma 'yar gidan ce 'yar wan mahaifinka ce aka aure ta a gidan take zaune haka babu wata fargaba babu maganar wani ɗan tayi ya zo ko babu maganar cewa a rinka leƙa maka ita ana duba ta to duk irin waɗannan tsarurrukan wallahi inda za mu ɗauki kalma ɗaya da Imam Malik ya faɗa waiwaye adan tafiya la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha karshen wannan al'umma ba zai gyaru ba lamuran al'umman nan ba za su daidaita ba sai da irin abin da lamuran iyayensu da kakanninsu na farko ya gyaru ya daidaita da shi Allah madaukakin sarki ya sa albarka a wannan aure Allah ya bada zuri'a tayyiba Allah ya bada ƴaƴa masu tarbiyya Allah ya sa gidajen wannan auratayya da dukkan sauran gidajenmu da gidajen musulmi baki ɗaya su zamo gidaje ababen kwatance da fuskar addini da tarbiyya ta gari Allah madaukakin sarki ya bada lafiya ya bada zama lafiya Allah madaukakin sarki ya bada zuri'a tayyiba wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.